وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka dan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na garin Azare da ke karamar hukumar Katagum a jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin wannan majalisi shine na 137 a wannan yammaci na Juma'a 15 ga watan Rabiul Awwal hijrar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1448 wadda ta yi daidai da 28 ga watan Agusta na shekara ta 2026 miladiya a majalisin da ya gabata idan ba a manta ba mun karanta khutuba da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wacce yayi ta a juma'ar sa ta farko lokacin da yake kokarin karasawa cikin garin Madina juma'a ta riske shi a unguwar Bani Salim bin Au sai ya sauka yayi juma'ar to a wannan juma'ar tasa da yayi yayi khutuba wacce ita ce khutubar sa ta farko lokacin da ya isa Madina wannan khutuba da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi duk da riwayar da ta zo da wannan khutuba din bata inganta ba amma kuma duka lafuzzan cikin khutuba din ingantattu ne idan an duba wasu nasoshi daban to dube da haka yasa muka ga cancantar mu duba darussa da wannan khutuba ta annabi sallallahu alaihi wa sallama take kunshe da su da kuma fa'idoji waɗanda khutubar ta kunsa daga cikin darussa da wannan khutuba da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gabatar a sallar juma'ar sa ta farko lokacin da ya isa Madina malamai suka ce a cikin bayanan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai tabbatar da siffa ta magana tabbatar da siffa ta magana wa ubangiji subhanahu wata'ala yadda ya ratai da daukakar sa da girman sa maganar da bata yi kama da ta halittunsa ba domin babu wanda yake kwatankwacinsa laisa kamithlihi shay cikin halittunsa gaba ɗaya ba wanda yake kamarsa a cikin kutubar annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar wa Allah siffa ta magana ubangiji yana magana yaya siffar magana ubangiji take ba mu sani ba amma mun tabbatar cewa yana magana saboda shi ya tabbatar wa kansa magana afatatuma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah wa kallamallahu Musa taklima a gurare daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar wa kansa da wannan siffa ta magana afatatma'una ayyuminu lakum, shin yanzu kuna kwadayi su yi imani da ku ne? Wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah alhali, wani sashe daga cikinsu suna jin maganar Allah. A nan Allah sai tabbatarwa kansa siffata ta magana, yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu, sai su tankwara maganar su juya ta ta su murda ta su canja ta su tawilinta bayan sun fahimce ta. To haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gurare daban-daban ya tabbatarwa Allah subhanahu wa ta'ala wannan siffa. Lokacin da yake kokarin ya hijira, kamar yadda bayani ya gabata a baya, ya bar Makka ya tafi wani gari daban da zai samu damar bauta wa Ubangijinsa da yada da'awar da Ubangijinsa ya umurce shi ya ɗata ta addinin Musulunci, saƙon da Ubangiji ya aiko shi da shi. Yana zagawa lokacin aikin Hajji yana tallata wa mutane wannan addini na Musulunci. Lafuzan da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake amfani da su sune, hal ahadun minkum yahmiluni ila qaumihi li uballigha kalama rabbi fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi, shin dai daga cikin ku zai dauke ni ya tafi da ni gurin mutanansa dan in je in isar da maganar Ubangiji na, maganar Ubangiji na, ya dingina magana ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yace fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi, saboda quraishawa sun hana ni isar da maganar Ubangiji. Wa a cikin wannan kuduba ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewar ta'lamunna wallahi layas'a'anna ahadukum لَيَسْعَقَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لَيَدَعَنَّ غَنَمَهُ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ رَبُّهُ لَيْسَ لَهُ تُرْجَمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ يَحْجُبُهُ دُونَ. النبي صلى الله عليه وسلم cikin kudubar yace ta'lamunna wallahi, na rantse da Allah za ku sani, layas'aqanna ahadukum, hakika ɗayan ku zai faɗi matacce, ma'ana ya koma ga Allah. Thumma la yada'anna ghanamahu laysa laha ra'i, sa'annan kuma tabbas zai bar dabbobinsa ba su da wanda zai danki yau. Thumma la yaqulanna lahu rabbuhu, sai kuma tabbas ku hakika Ubangijinsa zai ce masa, a nan gurin Ubangiji zai yi magana ke ranar gobe kiyama, laysa lahu turjiman, ba shi da tafinta da zai fassara maganar Ubangiji wa bawansa, ko kuma ya fassara maganar bawa wa Ubangiji. Wala hajibun yahjibuhu duna, babu kuma mai shamaki da zai kange shi daga Ubangiji. Gashi ga Ubangiji, Ubangiji zai magana da shi ba tafinta, ba mai ta'aliki, ba mai sharhi, ba mai ƙarin bayani, sannan babu wani da zai fitince shi ya kange shi daga Ubangiji. Wa wannan kuduba ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar wa Allah subhanahu wataala wannan siffa ta magana. Ka'ida kuma ta musulmi na kwarai ita ce, duk lokacin da Allah ya tabbatar wa kansa siffa, ko kuma manzansa ya tabbatar masa da siffa, to dole ne musulmi na kwarai ya tabbatar wa Allah madaukakin sarki siffar da Allah ya tabbatar wa kansa, ko kuma manzansa ya tabbatar masa, ba tare da kore wannan siffar ba, ko canja ta da juya ta, ko kuma kamanta ta da siffofi na halittunsa. Wannan ita ce ka'ida da kowane musulmi na kwarai yake tafiya a kanta. Darasi na biyu da wannan kuduba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kunsa, za mu fahimta cewar hakika Allah subhanahu wa ta'ala ranar gobe kiyama zai yi magana da kowa cikin bayinsa, magana wacce take ta kai tsaye. To idan bawa ya ji wannan, zai fahimci girman sha'anin wannan wuni da zai tsaya gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ya yi magana da shi, Ubangiji ya tambaye shi bisa ga umarni da ya masa da kuma hani da ya masa. Ya kiyaye umarnin, ya nisanci hannu, zai buɗe baki ya bada amsa. Gabansa kuma da ya yi amfani da su wajen aiwatar da umarnin Ubangiji, su za su yi shaida, ko kuma aikata hannun Ubangiji za su yi shaida. Kenan gabbai na bawa za su yi wa bawa shaida, in ma ko ta alkhairi ko kuma su masa shaida ta sharri. Allah madaukakin sarki ya ce, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksubun. Ranar tashin alkiyama za a kurmantar da bakunan mutane, hannaye su ne za su yi shaida, da ƙafafu bisa ga ayyukan da bawa ya aikata da su. Abubuwan da kai da hannunka, in alkhairi ne ka rubuta da hannunka, in sharri ne ka rubuta da hannunka, musamman zamanin da muke ciki na social media, na rubuce-rubuce a kafafen sadarwa, to duk abin da hannun bawa ya rubuta ya yi posting, ranar gobe kiyama zai yi shaida gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi yasa bawa a duk lokacin da ya zo zai yi posting, ko zai yi rubutu, ko zai yi sharing na wani abu, ya tuno cewar wannan abu ranar gobe kiyama sai hannunsa ya ba da shaida gaban Ubangiji, in ma na alkhairi ko kuma na sharri. To haka zalika, kafafunka za su ba da shaida gaban Ubangiji duk inda ka taka ka je da su. Gurin alkhairi ka taka ka je da su, ka zo masallaci kai sallah, ka zo gurin sauraron karatu, za su yi shaida gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ka taka ne ka je gurin kwallo, za su yi shaida gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ka taka ka je gurin fasadi da barna, za su yi shaida gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Bawa yana jin wannan a ransa, girman wannan al'amari, bawa yana halarto girman wannan al'amari a cikin zuciyarsa, yana tuno tsayuwar da zai yi gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ya masa tambayoyi, ya bada amsa, gabansa su yi shaida bisa ga abubuwan da ya aikata a rayuwarsa ta duniya. Kuma babu wani abu da za a ɓoye wajen fito da amsar da Ubangiji ke nema ya ji daga gurinsa a lokacin da yake tambaya. Darasi na uku da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kutuba ta Annabi sallallahu alaihi wasallama da muka karanta makon da ya gabata, za mu fahimta daga kutubar cewar lallai ɗan adam yana da buƙatuwa wajen sanya shamaki tsakaninsa da wutar jahannama ta hanyar aikata ayyuka na alkhairi, komin ƙarancinsu, komin kashinsu, duk wani aiki na alkhairi da bawa zai aikata, to nan aiki na alkhairin zai zama masa garkuwa, shamaki daga shiga cikin wuta. A cikin kudubar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya bayyana cewar fa manistata'a an yaqiya wajhahu minan nar walau bi shikki tamratin falyafal, duk wanda zai iya kange fuskarsa daga wuta, wutar jahannama, da kowane irin aiki na alkhairi ko min tashansa, to ya aikata. Shi yasa Annabi ya buga kwatance da rabin dabino, yace walau bi shikki tamratin, koda da rabin dabino, ka baka da abin da za ka yi sadaka da shi sai dabino kwaya ɗaya. Dabino kwaya ɗayan nan kai ma kana buƙatarsa, idan ka bayar kai za ka zauna haka. to raba shi biyu ka ci rabi ka bada sadakar dan me dan ka kanje kanta daga shiga wuta kenan komin kashin abin da zaka bayar karkare na shi saboda tayu da shi Allah ya kare ka daga shiga wuta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama dan ya nuna mana yadda aikata ayyuka na alkhairi suke zama garkuwa wa bawa daga shiga wuta yace man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu 'anil nar 70 kharifan yace duk wanda yayi azumin muni daya tak dan neman yarda Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wa ta'ala zai nisantar da fiskarsa daga wuta na tsawon shekaru 70 azumin muni daya kawai in kai da wannan azumin Allah zai nisantar da kai daga shiga wuta na tsawon shekaru 70 wani tun haihuwarsa har ya mutu ba zai kai shekara 70 din nan masu kaiwa 70 a yanzu ba su da yawa za a fahimci haka idan ka duba unguwarku kaza suwa ne ne suka fi yawa masu shekara 10 ne suka fi yawa ko 20 ko 30 ko 40 ko 50 ko 60 ko 70 yanzu mu tafi shekara 70 kaje unguwarku ka lissa ko masu shekara 70 kaga za su kai 15 ko 20 autakalma ba za su kai 10 masu shekara 70 a unguwar to kasa da 50 fa ba iyaka 50 i kasa suna nan ba iyaka 100 300 400 500 kusan 1000 sai a lissafa daga 50 i kasa mutum 1000 sama da 1000 a unguwar amma masu shekara 70 ni sama ba sai ka lissafa gidaje 10 baka samu mai shekara 71 ba wataƙila na 11 sai ka samu mai shekara 70 ko sama da 70 idan ka sake lissafa gidaje 10 muƙaddara duk gidaje 10 za a iya samu mai shekara 70 mutum ɗaya wannan in an yi sa'a mu dawo masallacin nan za mu masallacin nan za mu samu masu shekara 75 kuma adadin masallacin da ina ga ai ba za a kasa 20 ba wataƙilma a kai 30 kuma samun masu shekara 70 a masallacin da zai kai adadi 5 ko 3 ma kamar zai yi wahala wataƙila a samu 3 amma ba zai fi 5 ɗin kuma adadin wataƙila a kai 20 ko 30 ko sama da haka to wannan duka ɗan uwa na nuna mana halala ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala azumi ɗaya tak za ka yi sai Allah ya nisantar da kai daga wuta na tsawon shekara 70 shekarun da wataƙilma ba lallai ka yi su ba a duniya za ka koma ga Ubangiji gabanin waɗannan shekaru Allah tseratar da mu daga wuta. Akwai wata kissa da ta faru, takaitacciyar kissa, wanda Imam Bukhari ya kawo ta cikin sahihinsa ga Abdullahi ɗan Umar, Allah ya yarda da shi, da babansa gaba ɗaya. Ya kwanta bacci sai ya yi mafarki. Ya yi mafarki an zo an kama shi, an tafi da shi wuta, wutar jahannama. An zo ga wutar jahannama shi kuma ga shi nan an zo da shi. Sai wani mala’ika ya zo ya same shi, sai ya ce, kana tsoro ne? Ya ce, sai farka a firgice, ya farka daga wannan bacci nasa a firgice. To wannan mafarki ya ɗaga masa hankali, sai zo ba da labari wa ‘yar uwarsa Hafsa, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalilin ba ta labari, yana so ta tuntuɓa masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ji wani sharhi annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi a kan wannan mafarki nasa. Hafsa sai ta ba annabi labari bisa ga wannan mafarki na Ibnu Umar. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce, ni'mar rajul Abdullah. Aisha Abdullah mutumin kirki, kamar ishara ce annabi yake cewa baya daga cikin ɗan wuta, duk da dai bai fayyace ba, bai fito karara, ya bayyana cewa baya daga cikin ɗan wuta ba, amma shaidar da ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya kwantar da hankalinsa. Wannan ita ce ma'anar ni'mar rajul Abdullah. Ai, madalla da mutum irin Abdullahi saboda nagartarsa a addini. Yace law kana yusalli min al-layl, ina ma da a ce yana sallah cikin dare. Bahaushe yace in kana da kyau ka ƙara da wanka, duk da cewa shi mutumin kirki ne, to ina ma da a ce yana tsawon dare, shi kuma a lokacin baya tsawon dare. Idan ya zo ya kwanta sai an ce assalatu, ana dai sallar jam'i tare da shi, amma sai tashi sallar dare baya. To shi yasa annabi yace law kana yusalli min al-layl, ina ma da a ce yana sallah da daddare. Da ya ƙara nisanta daga wuta. Kenan malamai suka ce abin da aka fahimta daga wannan ta'aliki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an fahimci abubuwa guda biyu. Abu na farko, Ibnu Umar mutumin kirki ne, saboda haka ya kwantar da hankalinsa. Mutumin kirki Allah ba zai sa shi wuta ba. Wannan ita ce ma'anar ni'mar rajulu Abdullah. Sannan abu na biyu da aka fahimta daga wannan ta'aliki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa da yayi law kana yusalli min al-layl, ina ma da a ce yana sallah da daddare. Wannan ya nuna kenan wanda ke sallar dare shi da shiga wuta sun yi hannun riba, Allah ya nisantar da shi daga wuta. Kenan law kana yusalli min al-layl, ina ma da a ce yana sallah da daddare, da ya ƙara nisanta daga shiga wuta. Yanzu ya nisanci shiga wuta, sa'annan ina ma da a ce yana sallah da daddare, da ya ƙara nisantar wuta. Wannan ita ce ma'anar law kana yusalli min al-layl, kamar yadda malamai suka bayyana. To waɗannan dalilai ‘yan uwa duka suna nuna cewa ayyukan alkhairi suna nisantar da bawa daga shiga wuta. Wannan kuduba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kunshi faɗakarwa kan mutum ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya ga ya sanya wa kansa shamaki daga shiga wuta, sannan kuma yana da buƙatuwa zuwa ga haka, sanya wa kansa shamaki ga shiga wuta. Sai darasi na hudu da wannan kuduba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kunsa, za mu fahimci cewar daga kuduba din tilas ne wa musulmi ya shiri wa ranarsa ta gobe. Saboda me zai tsaya gaban Ubangiji? Annabi ya bada labari cewar ba ɗaya daga cikin mufatai Ubangiji ya yi magana da shi, ka kenan za ka tsaya gaban Ubangiji, Ubangiji ya yi magana da kai, babu tafinta, ba mai sharhi, ba mai ta'aliki, babu kuma shamaki. To in ko har haka ne, ya zama tilas, ya zama wajibi, ya zama dole ga kowane musulmi ya yi shiri ma wannan wuri da zai tsaya gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ya yi magana da shi, ya tambaye shi bisa ga ni'imomin da ya masa, ni'imar da ya maka ta lafiya ya kai amfani da ita, ni'imar da ya maka ta gani ka gode masa bisa ga wannan ni'ima ɗin, wajen aiki da wannan gani naka zuwa ga abubuwan da ba sako bane, abubuwan da za su samar maka su gadar maka da yardarsa, wannan duka na daga cikin godiya wa Ubangiji bisa ga ni'ima ta gani. Ya zama ba za ka ga sharri ba, ba za ka ga haramun ba, in ka tashi sai dai ka ga alkhairi, za ka ga hanya ka je inda za ka je. Kaga wannan kayi amfani da wannan ni'imar, kuma jinsi ne daga cikin godiya wa Ubangiji. Yana daga cikin godiya wa Ubangiji idan ya maka ni'ima kai amfani da wannan ni'imar ta hanyar da ta dace, kai amfani da wannan ni'imar ta hanyoyi na alkhairi. Kar ka yi amfani da wannan ni'imar ta hanyar da bata dace ba, kar ka yi amfani da wannan ni'imar ta hanyar sharri. Wannan duka ya kunshi godiya wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala bisa ga ni'ima da ya yi wa bawa. To saboda haka tsayuwar da za ka yi gaban Ubangiji zai maka tambaya bisa ga ni'imomin da ya maka. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, sannan kuma tabbas wallahi za a tambaye ku a wannan rana ta tashin alkiyama, anin na'im, bisa ga ni'imomi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ni'imar ji, ni'imar gani, ni'imar kafaku da za ka taka ka je duk inda kake so har gudu ma sai kai, ni'imar hannaye da Ubangiji ya yi wa bawa, ni'ima na ya samu damar yin bacci, wani baya iya bacci, wani sai ya wuni ya kwana bai bacci ba, yana cikin tashin hankali da zulumi, kai kuma da ka danyi haka bacci zai dauke ka, wani lokaci a zaune ma kake kana wani abu sai gambe iya rindaye ka. Haka wannan ni'ima ce wadda da yawa wasu Allah ya jarrabe su ta wannan bangare. Ni'imar ka ci abinci, wani baya iya cin abinci, ka sha abin sha, wani baya iya, ka zauna ka miƙe ka kwanta, wani sai an daga an kwantar. Waɗannan duka ni'imomi ne wanda sai Ubangiji ya tambaye ka a kai. Sannan uwa uba ni'ima ta musulunci, akwai kafurai tana gani kwanda ma ba su da addini, kai kuma sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maka gagarumar ni'ima ya sanya ka cikin musulmai masu bin sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallama. Wannan ba dabarar ka bace, ba wayanka bane, ba iyawarka bace, taufiki ne daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To dole ne bawayen shiri ma wannan rana da za ta zo, da zai tsaya gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa tambayoyi ya bashi amsa. Kuma da yawa ƴan uwa hakika muna sakaci wajen shiri da tanadi ma wannan wuni da yake tafi, wanda ba makawa kowa sai ya halacce shi, kowa sai ya hallaru, kuma sai ya tsaya gaban Ubangiji ya masa tambayoyi. To ka tambayi kanka wani irin shiri kai ma wannan wuri? Mukan yi shiri ma ɗan takaitattun shekaru, mutum zai ɓata shekaru 30 yana shiri wa ɗansa na watakil wasu 30 ɗin da zai yi, zai primary a kashe makudan kuɗaɗe na shekaru 6 kafin nan ya yi nursery watakin shekara 2, ya zo yi primary shekara 6, kagan ta haɗa shekaru 8. Wannan duk shiri fa ake masa na shekaru gaba wanda watakin ba za su kai 30 ba ma. Ya zo ya yi secondary shekaru 6, in an haɗa nawa shekara 14 ko, ya zo ya yi degree shekaru 4, in an haɗa shekaru 18. Sa'annan ya zo ya yi bautar ƙasa shekara 1, shekara 19, in ya yi master shekara 2 ko 3, in ka haɗa shekara 21. Yanzu an yi shekara 21 ana masa tanadin shekarun da ba a da garantis, ba a da tabbacin su, lahirarsa fa kuma ko gezau ko uku ko shirin wata ɗaya ba a yi mata. Galibi kuma haka rayuwarmu take a yau ɗan'uwa, lahirar da ba ta da iyaka, ba a mata shiri ko na shekara ɗaya ba. Duniyar da in ma an yi a yi rayuwar shekaru 30 ko 40, an ɓata shekaru kusan 20, ana masa shirin shekarun da ba su fi 30 ko 40 ba, ya koma ga Allah. sai kuma ga shekaru can bila adadin wanda ba su da iyaka ba a masa tanadin su ba a masa shirin su ba a damu kuma a masa ba wani bawan Allah ya rasu ina jin jiya ne ko shekaran jiya a Bauchi yana cikin mutanen da na daɗe tare da su tsawon zan iya cewa shekaru goma ina tare da su kuma yana cikin ɗalibaina babban mutum ne dan ya doshi shekaru 70 a duniya a 70 kaɗan ne ya rage jiya ya rasu ya yi fama da jinya kusan na shekaru zan iya cewa 4 ko 5 to jiya Allah maɗaukakin sarki ya masa rasuwa a teaching hospital na Bauchi an yi masa jana'iza to yau sai na ga an fito da tarihinsa an rubuta tarihinsa ya yi primary daga shekara an haife shi shekara ta kaza ya yi primary daga shekara kaza zuwa kaza ya yi secondary daga shekara kaza zuwa kaza ya zo ya fara aikin gwamnati ya fita ya je America ya yi digiri ya yi wasu courses ya dawo ya ci gaba da aiki ya yi retire a shekara kaza ya yi aiki da kaza ya yi aiki da kaza yau kuma Allah ya ɗauki rayuwarsa duk bayanan nan da aka yi ban ji an haka ito abin da ya shafi lahira ya yi islamiya babu wannan kuma alhali ɗalibi na ne shekara 10 yana karatu a makaranta ta islamiya ta amma ba a kawo wannan ba a islamiya ta shekara 10 kuma baya fashi in kaga yayi fashi to wani uzuri yana cikin waɗanda nake kyautata musu zato kuma nake musu shaida ta musamman abin da ya hana shi zuwa makaranta a sama samin nan jinya ce amma in dai yana cikin koshin lafiya makarantar ta mu muna yin ta asabar da lahadi wallahi baya fashi yaushe ya shiga islamiyar mu yaushe jinya ta hana shi zuwa wannan duka ba a lissafo shi ba baya cikin rayuwarsa amma fa ga nan tarihinsa an dubo shi duka tarihin kawai kan duniya ce amma lahirarsa fa ko gezo to haka rayuwar mu take dan uwa lahira batta gaban mu duniya ita ce a gaban mu bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa yanzu kuma ya koma ga Allah abubuwan nan fa da yi ba za su amfane shi sai wanda ya yi na lahirar ita ce za ta amfane shi ya yi karatu a America ba zai amfane shi ya yi aiki shekara kaza zuwa kaza ba zai amfane shi ba sai dai in ya shigo da lahirar cikin aikin nasa shi ne zai amfane shi ya yi primary shekara kaza ya yi secondary shekara kaza wallahi ba za su amfane shi ba sun wuce menene zai amfane shi islamiyyar tamu dai da ake ganin ta banza-banza ake ganin ta a rene ake ganin ta batta da amfani to ita ce kuma yanzu a rayuwarsa za ta amfane shi saboda ita ce rayuwarsa ta lahira da kuma idan mun kula da yanayin mutane haka ake duk wani abu da ya shafi lahira ana ganin sa dan rakiya ne ba shi bane primary ba shi bane tushe ba shi bane ginshiki shi kawai dan rakiya ne dan kutuku ba mu in dai ya shafi lahira ganin sa ake banza-banza ganin sa ake ba shi da wani tasiri kawai in ina da lokaci ne in ba ni da lokaci shi ke amma fa idan ya shafi duniya ne fa dole fa a saba masa lokaci kuma ana ganin rayuwar kawai a kansa ta giri wannan shi ne yanayin da muke ciki a yau kuma har yanzu ba mu farka ba mun ana mutuwa mu din ma a kan hanya muke to amma wani tanadi muka yi wa kawo mu wani shiri muka yi wa kawo mu wannan shi ne babban kalubale ɗan uwa tabbas muna shiri wa duniya yadda ya kamata alhali kuma duk shirin da za ka yi wa duniya duk tanadin da za ka yi wa duniya baka isa ka tsallake abin da Allah ya iyakancewa cewa wannan arzikin ka ne abin da Allah ya ce wannan arzikin Muhammadu ne ko wannan arzikin Zaidu ne to bai isa ya tsallake shi ba duk shirin da zai yi wa duniya duk tanadin da zai yi wa duniya arzikin da Allah ya haddade masa bai isa ya tsallake shi ba. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa shaqiyyan aw sa'id. Wannan abubuwan da ake kaddarawa bawa guda hudu yana cikin cikin mahaifiyarsa kuma ba zai ketare shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai hakika ɗayanku ana tattara halittarsa a lokacin da yake cikin mahaifar mahaifiyarsa. 40 yawman nutfatan zai dauki kwanaki 40 yana dubar a cikin mahaifar mahaifiyarsa. Thumma yakunu alaqatan sayarkida daga dubar mani din nan sayarkida ya koma gudan jini bayan ya shafe kwana 40 yana dubar mani sayarkida ya koma gudan jini. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalika to bayan ya dauki kwanaki 40 yana gudan jini sai ya sake rikida ya koma gudan tsoka kwatan kwacin kwanaki 40 da yayi yana gudan jini. To idan ya zama gudan tsoka nan ma zai kwanaki 40 43 120 annabi yace thumma yursalu ilayhi malak sai a aiko masa da mala'ika fayanfuhu fihi ruh ya busa masa rai. Kaga yayi kwanaki 40 yana mani, yayi kwanaki 40 yana gudan jini, yayi kwanaki 40 yana gudan tsoka, kaga kwana 120. To anan ne za a aiko masa da mala'ika ya busa masa rai, sai a kaddara masa abubuwa guda hudu. Na farko bi katbi rizqihi, a rubuta arzikinsa tun daga haihuwarsa har mutuwarsa, iya abin da zai samu a duniya na arziki za a rubuta. Ta kenan mutum ba zai tsallake arzikinsa ba, duk shirin da za ka yi wa duniya, duk tanadin da za ka yi wa duniya, arzikin da Allah ya rubuta maka lokacin da kake cikin mahaifiyarka, cikin mahaifa, to wallahi ba za ka tsallake shi ba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mala’ika Jibrilu ya yi busa a cikin zuciyata, ya yi busa a cikin raina, ma’ana an matsa wahayi cewa annahu lan tamuta nafsun, babu wata rai da za ta mutu hatta ta stakmila rizqaha, sai ta kammala arzikinta, arzikin da Allah ya hukunta cewa wannan arzikin na wannan ran ne, to wannan arzikin ran nan sai ta kammala shi gabanin ta koma ga Allah. Matukar ba ta kammala shi ba, ba za ta koma ga Allah. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah wa ajrunukum qalat, ku kyautata nemanku, ka sani duk yanda za ka nema ba za ka tsallake arzikin da Allah ya rubuta maka. To da yawa al'umma ba sa lura da wannan, sai a karkatar da ƙarfi ana ta faɗi tashin neman arziki, an jibga nazira a gefe, alhali kuma arzikin da kake ta faɗi tashi da wahalar nemansa, duk yanda ka wahala ba za ka tsallake abin da aka rubuta maka. Shine Bahaushe yace zafin nema baya kawo samu, lahirar mutum kuma ya batta a gefe, shekarun kuma sun ƙare bai sani ba, kusantar kabari yake, duk wanda aka kwana aka waye gari aka tashi ƙara kusantar kabari yake. Idan da an sa shekara za ka yi kwana 2000, yanzu an kwana gobe Asabar ai ba kai 2000 ba, 999 in ma miliyan aka ce za ka yi kwana miliyan za ka yi, idan ka kwana zuwa gobe bai kai miliyan ba. To haka fa abun yake, duk wanda aka kwana aka tashi, kwanakinka ne suke raguwa da aka haddade maka wanda za ka yi a duniya. Tun da lokacin da mutum ke cikin cikin mahaifiyarsa za a rubuta masa ajalinsa. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah baya ƙara wa rai kode da sakan daya in ajalin wannan ranni sai ta amsa kiran Ubangiji subhanahu wataala. Saboda haka wannan kudu ba ɗan uwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tana jan hankalinmu mu yi shiri mu tanadi na tsayuwa gaban Ubangiji subhanahu wataala. Saboda za mu tsaya gaban Ubangiji, Ubangiji zai yi magana da mu ba tafinta ba shamaki, ya mana tambayoyinmu ba shi amsa, kowa sai Ubangiji ya tambaye shi bisa ga rayuwa da Ubangiji ya baka, nemomi da ya maka, umurni da ya maka, hani da ya maka, kuma sai an ba Ubangiji amsa dalla dalla ɗaya bayan ɗaya. To saboda girman sha'anin wannan al'amari, wannan ya zama tilas, ya zama dole, ya zama wajibi akan kowa ya yi tanadi ya yi shiri na tsayuwansa gaban Ubangiji subhanahu wataala. Darasi na ƙarshe da wannan kutuba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kunsa, za mu fahimci cewar dole kowa ana bukata yin aiki tukuru, ana bukatar yin aiki tukuru dan dacewa da rahamar Ubangiji subhanahu wataala. Kan mutum ya ji nasoshi da suka zo suke magana cewar Allah mai tausayi ne, Allah mai gafara ne, na da kafar sai zauna ko ita aikata ma sha'an sai ta Allah, Allahu ghafurur rahim. Da ka ji irin waɗannan lafuza daga mutane, mutum ne yana aikata abin da ya dama, ana jan hankalinsa sai ce kai inna Allahu ghafurur rahim, Allah fa mai gafara ne kuma mai tausayi ne, mai jin kan bayi ne, tabbas Allah mai gafara mai tausayi ne mai jin kan bayi ne. Amma kuma tare da hakan ya samar da wuta, gafarar Ubangiji da tausayinsa da jin kansa ba su yi karo da hukumawa kafirai da mutanen banza masu saba masa. Allah mai gafara ne, amma a hakan ya sanya matar da ta kange kulliya kyanwa ta hana ta ta fita ta yi kiyo, Allah ya sa ta auta. Mata ce mai sallah, mai azumi, mai karatun Alkur'ani, saliha ta kware, amma saboda kange kulliya da ta yi ita bata ciyar da ita ba, kuma bata bude ta taje ita da kanta ta nemi abin da za ta ci ba, har yunwa ya kashe ta, Allah sai ya jefa ta cikin wuta. Daga kenan bawa, kar shedan ya yi ta masa karatu cewa ya Allah mai gafara ne ta aikata saban Allah, Allah zai masa hukuma, inda shi ya tabbatar da haka. Ana so in ka tashi kallon nassoshi na Alkur'ani ka kalli ɓangarori guda, kar ka kalli ɓangare guda, kallon ɓangare guda ɗabi'a ce ta ɗan bid'a masu son rai. Ɓangarori guda biyu, kalli ɓangaren rahamar Ubangiji, kalli ɓangaren azabar Ubangiji. To a nan ne za ka miƙe ka tafi kan turbar da ta dace. Amma wanda ya karkata ga hukumar Ubangiji sai munanawa Ubangiji zato, wanda ya karkata da rahamar Ubangiji wannan sai ya sa ya shantake ya naɗa ƙafafunsa, ba zai abin da ya dace. Kuma kullum ka same shi a nan har ka sabo a can, ya jibge wancan abubuwa na wajibi, ya yi watsi da wancan umarni na Ubangiji. Me yasa? Allah mai gafara, Allah mai tausayi, wannan aƙida ce ta murji'a. Su a gurinsu kan ba cewa suke yi matuƙar kai ka zama mumini shi kenan, babu wani abu da za ka aikata a cikin da ka je ka sha giya ba ka da matsala a gurin murja, ka je ka yi sata ba ka da matsala a gurin murja. Suka ce la yadurru ma'al imani ma'asiya, in dai kai mumini ne kai musulmi ne to duk saban da za ka yi ba zai cutar da kai ba a gurin. Sai suke ɗaukan mashayin giya, imanin mashayin giya, suka ce imani an shiga kawai kwaya ɗaya ne, ba a cewa wai imani mataki mataki ne, na san ba wanda zai yadda da wannan magana. Dan aka ce wai imani kwaya ɗaya ne, wannan na nuna cewar imanin mu waɗanda muke masallacin nan da imanin sayyidina Abubakar duk ɗaya ne, za mu yadda da wannan? Ba na tsammanin musulmi na ƙwarai zai yadda da wannan. Mashayin giya mazinaci ana suna ganin imaninsa daidai yake da na wanda bai taɓa zina ba, bai taɓa shan giya ba, mai tsaye da sallah, kai suna ga imaninsa ɗaya ma da na sayyidina Abubakar, sayyidina Umar. Ka ga ba wanda zai yadda da wannan. Wannan irin ɗabi'a ce ta ɗan bid'a, su riƙe wani sashi na dalili wanda yi bayani kan rahamar Ubangiji da jin kansa da falalarsa da tausayinsa, sai su yi watsi da nassoshin da suka zo suke tsawatarwa kan ubar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma masu bin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama duka tattaro nassoshin suke su yi amfani da su. Wannan sai yasa kaga al'amarinsu ya nike yadda ya kamata. To wannan shi ya kawo mu ƙarshen bayani dangane da darussa da wannan hutuba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a lokacin da ya isa garin Madina. Babi da za mu je na gaba, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya isa garin Madina, a ina ya sauka? Wannan shi ne babin da za mu je gare shi. يتي النزول على أبي أيوب سوكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أجد أبو أيوب الأنصاري. النبي ده إسا مدينة يا سوكني أجد أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري إذا مكدي أبو أيوب زابو فانتتي وعلكم يرسلتي نينيني سننسا sunansa Khalid, kamar yadda za mu zo mu gani nan gaba. Khalid bin Zaid, wannan shi ne sunan Abu Ayyub al-Ansari, amma ya fi shahara da alkunyarsa, an fi saninsa da alkunyarsa. Yana cikin mutanen Madina da suka je suka yi wa mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a Makka gabanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka ya dawo garin Madina. Abu Ayyub yana cikin wanda suka je suka masa mubaya'a ta biyu, dama mubaya'a guda biyu aka yi wa Annabi, kamar yadda muka karanta, mubaya'a ta farko da mubaya'a ta biyu. Da mubaya'a ta biyu, shi Abu Ayyub al-Ansari yana cikin wanda suka je aka yi wa Annabi mubaya'a, ma'ana an yarda za a shiga musulunci, za a bauta wa Allah shi kaɗansa. Kuma Annabi idan ya yi hijira daga Madina, a daga Makka ya dawo Madina, za su ba shi kulawa, za su ba shi kariya, kamar yadda za su ba wa matansu da ‘ya’yansu kulawa da kariya, Annabi shi ma za su ba shi wannan kulawa. To Abu Ayyuba yana cikin sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallama da suka je suka yi wannan mubaya'ar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba wani babba ba ne sosai, domin gabanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina bai wuce shekaru 20 ba. Take nan bayan hijira Annabi shekarunsa ba su haura 20 ba, kenan matashi, yana cikin matasan mutan Madina, yana da falala wacce take mai tarin yawa. Mafi girman falalarsa wanda za a ambata mana, yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauka a gidansa lokacin da ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina, gabanin a gina wa Annabi gidansa a gidan Abu Ayyub ya zauna tsawon watanni, kamar yadda za mu zo mu ga bayani a kan haka. Sannan daga cikin jerin falalar Abu Ayyub, diyakin da Annabi ya fita a garin Madina, Annabi ya fita yaƙuƙuwa guda tara. Waɗannan yaƙuƙuwa guda tara, Abu Ayyuba Annabi bai fita ba face yana tare da sallallahu alaihi wasallam. To malamai suna lissafa wannan cikin jerin falalar sahabi, a ce duk yaƙin da Annabi ya fita tare da Annabi. Malamai suna lissafa shi cikin jerin falalar sahabi, cikin sahabban Annabi. Sannan mafi girma daga cikin yaƙuƙuwan akwai yaƙin Badar, sai yakin Uhud yake biye masa, waɗannan yakukuwa kuma duka Abu Ayyuba ya fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mutum ne wanda yake da yawan ibada, kuma ya rawaito hadisai waɗanda suke masu tarin yawa daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Ya rasu shekara ta 52 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. Lokacin da ya rasu, wasu malamai suka ce ya doshi shekaru 80 a duniya, abinda ya rage masa ya cika 80, babu yawa. Allah ya yarda, so suka ce ma ya haura 80, saboda ai lokacin da Annabi ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina ya haura shekaru 20. To kusan za a iya cewa ma shahada yayi a wani yaƙi cikin yakukuwa da aka fita lokacin jagorancin Yazid ibn Muawiya, yaƙin Kustantiniya, a nan ne yayi shahada ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan babin zai mana bayanin saukar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi a gidan shi Abu Ayyuba. Yace sun matsaru waɗanda suka je suka tarbo Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Quba. Annabi na ƙoƙarin shiga garin Madina, sai suka ci gaba da tafiya tare da Annabi har aka zo inda Annabi ya tsaya yayin sallar Juma'a. Bayan Annabi ya yi sallar Juma'a, ya yi kuduba, kudubar da muka ƙare bayani a kanta yanzu, ko darussan da kudubar ta kunsa mun ƙare bayani a kansu yanzu. Annabi sai ya ci gaba da tafiya, zai ƙarasa cikin asalin ƙwaryar Madina tare da ƴan rakiyarsa da kuma waɗanda suka zo suka tarbo shi. Ana tafiya za a ƙarasa cikin garin Madina. Ya ce wa kullama marru ala dari min duwaril ansari ya tabarra'u ilayhi ahluha bi an yanzila indahu. A duk lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce wani gida cikin gidajen al-ansar, al-ansar mutan Madina ne, Annabi ne ya musu wannan take, Allah shi ma ya musu wannan take. Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ya kira su da al-ansar. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin al-Qur'ani ya kira su da al-ansar. Al-ansar mataimaka, sun taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun taimaki sahabbansa waɗanda suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina. To shi yasa Allah ya musu wannan take na al-ansar, Annabinsa shi ma ya musu wannan take na al-ansar. Allah madaukakin sarki ya ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari walladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhu wa radu anhu. Kuma da waɗanda suka yi rigaye su ne wasabiquna al-awwal, waɗanda suka yi rigaye wajen shiga musulunci na farko-farko. Min al-muhajirin, daga cikin al-muhajirun, waɗanda suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina don su tsira da addini da kuma cika umurnin Allah da manzonsa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasuluhu fa hijratuhu ila Allahi wa rasuluhu, Allah ya jinjina musu. To shi ne a wannan ayar ma Allah ke jinjina musu. Allah ya ce minal muhajirin wal ansar, daga waɗanda suka yi hijira daga Makka, da kuma al ansar, wanda suka taimaki wanda suka yi hijira. Allah sai kira su da al ansar. Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma cikin hadisai daban-daban ya kira su da al ansar. To a nan gurin yake cewa wa kullama marru ala dari min duwaril ansar, a duk lokacin da waɗannan ƴan rakiya na Annabi sallallahu alaihi wasallama tare da Annabi suka wuce wani gida cikin gidajen al-ansar mutan Madina kenan, ya tabarra'u ilayhi ahluha, sai mutanen wannan gida suna danfafar da kawunansu wa Annabi, suna kaskantar da kawunansu wa Annabi bi an yanzila inda fatan Annabi ya sauka. a gidansu, kowa na fata annabi ya sauka a gidansu, a ce yau ni ne mai masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam, ni na sauki annabi a gidana, kowa na fata wannan. Sai kowa na nuna bukatuwarsa ga annabi akan annabi ya sauka a gidansu sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'khuduna bi zimamin naqa, sai suna kama linzamin taguwar annabi, suna cewa ya rasulullah zo ga gurin zama, zo nan ina da masauki, zo ya rasulullah. Kowa duk wanda annabi ya wuce ta kofar gidansa sai dan kofar da kansa ya kamo linzamin taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa rasulullah ka zo nan ina da masauki, ka zo in sauke ka kuma ina da abinci. Fa yaqulu, sai annabi ya ce musu da uha fa inna ha ma'mura, taguwar nan ku kyale ta, ita an mata umurni, Allah ya mata umurni kuma ta san inda za ta yi, ba sai kun kama linzamin ta kun jawo ta ba, a ku batta ita da kanta za ta je inda aka mata umurni, duk inda aka mata umurni kuma ba za ta wuce wannan gurin. Yace wa lam tazal sa'iratan, wannan taguwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake kanta bata gushe ba, tana ta tafiya, tana ta kusawa cikin garin Madina, hatta atad bi fina'i bani Malik bin Najjar, hatta zo filin wata kabila da ake kiranta banu Malik bin Najjar, wa hum akhwaluhu alladhina tazawwaja minhum Hashim jaddu, su waɗannan ɗan ƙabilar banu Malik bin Najjar, mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin yace suna daga cikin kawunai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda kakan annabi sallallahu alaihi wasallama Hashim, kakansa na biyu Hashim, ai Hashim kakan annabi ne na biyu, wanne ne kakansa na farko? Abdul Muttalib, kakansa na biyu Hashim, ko Muhammad bin Abdullahi bin Abdul Muttalib bin Hashim. To kakansa Hashim kakansa na biyu ai ya zo ya auri yar Madina, ba anan ne aka haifi Abdul Muttalib ba, shi Abdul Muttalib kamar ai a Madina aka haife shi, ta kenan annabi yana da dangantaka da mutan Madina. Kawunan kakansa Abdul Muttalib ɗan Madina, ɗan uwan mahaifiyar Abdul Muttalib wadda Hashim ya aura a Madina. To anan sai yake cewa ita wannan taguwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama da ta ratsa ta kurɓa ta shiga Madina, sai ta je ta samu filin ɗan ƙabilar banu Malik bin